Power Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na Hansi akan mitoci 16, 21, da 25, sai kuma yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Liya, Sarauniya da Dalol FM a Jamhuriyar Niger, Zeta Alpha Radio a kuma sun kasar Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa wannan shiri na Hansi. Yani Hassan mai na kaina zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin na yau za ji cewar hukumi a Jamhuriyar Niger sun waye aikin madatsar ruwa a jihar Talabere daga kogin Kwara. Wani hali ake ciki ne a kudu maso gabashin Najeriya akan dokar da ƴan awaren Biafra suka kafa na zaunawa a gida duk ranar Litinin. Muna da rahoto. Ba mamaki kasancewar damuna an shiga raba rigunan sauro a Gombe. Yau Litinin muna da shirin daura matasa na VOA da Nasiru Adamu Eli Kaya kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya, amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta ce mata za su iya ci gaba da karatun jami'a na digiri na 1 da na 2 a jami'o'in gwamnati da na masu zaman kansu, muddin za a raba azuzuwa ko gini bisa jinsin mata da na maza daban. Muƙaddashin ministan ilimin Taliban Abdulbaki Haqqani, yayin da yake gabatar da sabbin manufofi a taron 'yan jarida a Kabul, ya kare raba jinsin ɗaliban, yana cewa hanyar koyarwar ta sabawa koyarwa addinin Musulunci da kuma al'adun ƙasar Afghanistan. Ministan ya ƙara da cewa malamai mata kawai za a bari su koyar da ɗalibai mata, kuma ba za a samu ƙarancin malamai mata ba. Amma idan dai ana buƙata, za a baiwa maza damar su koyar da mata ba tare da kare dokokin addinin Islama ba. Haqqani ya ce su ma malamai maza za su iya koyarwa, amma kamar yadda shari'a ta tanada, za su koyar daga bayan labule ko su yi amfani da allunan hotunan bidiyo da sauran kayayyaki. Ya jaddada cewa gwamnatinsa tana da niyyar kare nasarorin da ƙasar Afghanistan ta samu a ɓangaren ilimi a cikin shekara 20 da suka gabata, amma ba za a samu haɗa koyar da maza da mata tare ba a cikin ƙasar. Ya Lahadi, ma'aikatar lafiyar ƙasar Birtaniya ta ba da sanarwa cewa za ta sauya shawararta na buƙatar fasfo na allurar rigakafi ga 'yan Birtaniya masu shiga wuraren shakatawa na dare da gidajen barasa. Ministan lafiya Sajid Javid ya faɗa jiya Lahadi cewa shawarar, wacce ta fuskanci suka daga 'yan majalisa masu ra'ayin mazanjiya, an jingine ta, amma za a sake duba ta idan adadin masu kamuwa da COVID-19 cutar da coronavirus take haddasawa ta ci gaba da ƙaruwa. Ana sa ran Birtaniya za ta sanar a wannan makon shirinta na yi wa yara 'yan shekara 12 zuwa 15 allura a yakin da ake yi da ƙwayar cutar. Wataƙila za a fara kamfe ɗin yin allurar rigakafin zuwa ƙarshen wannan watan. A wani wurin kuma, ƙasar Bangladesh ta sake buɗe makarantu jiya Lahadi bayan kwanaki 500 da rufe su, yayin da gwamnati ta ba da rahoton cewa kashi 97 cikin 100 na malamai a faɗin ƙasar sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafi. Har yanzu ana buƙatar yara su sanya abin rufe fuska a makarantu, kuma gwamnati ta yi gargaɗi kan yin sakaci da matakan kariyar. A yanzu ɗalibai a kowane aji za su rinka zuwa makaranta sau ɗaya a mako. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matar da ta yi tarihi a matsayin mace ta farko da ta rike mukamin ministar harkokin waje kuma mataimakiyar firayim minista a ƙasar Somaliya masu tsatsauran ra'ayi kan al'ada, a yanzu tana da burin samun babban mukami a ƙasar, yayin da ƙasar da ke Afirka take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka jinkirta. 'Yar majalisa Fauziya Yusuf H. Adam tana sanar da irin ƙalubale na samun goyon bayan masu zaɓe a ƙasar inda ake takawa mata birki. Duk da cewa mata masu ilimi da dama da ke zaune a manyan ƙasashen waje sun koma Somaliya don taimakawa sake gina ƙasar bayan shekaru 30 cikin rikice-rikice, galibi ana fuskantar shakku game da tsayawarta takara. Cutar COVID-19 da matsalar tsaro tana haifar da wasu ƙalubale. Man fetur da iskar gas na tekun arewa ya taimaka wajen sanya kasar Norway zama ɗaya daga cikin mawadata a duniya. Amma yayin da mutanen Norway suke shirin kada ƙuri'a yau Litinin, fargabar canjin yanayi ya sanya masana'antar a saman ajandar yakin neman zaɓe. Jam'iyyar masu ra'ayin riƙau mai mulki wacce Prime Minister Erna Solberg yake jagoranta da jam'iyyar Labour mai hamayya wacce ke kan gaba a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a. Dukansu sun ba da shawarar da a hanzarta barin yin amfani da albarkatun mai da ke ci gaba da ƙara ƙarfin tattalin arziki. Ƙananan jam'iyyu waɗanda suke da ƙwarin gwiwa a zaben kuma suna fatan su ƙara kima a cikin sabbin ƙawance suna neman su raba ra'ayinsu. Yau Litinin kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa KCN ta faɗa cewa ƙasar ta yi nasarar yin gwajin sabon makami mai linzami mai cin doguwar zango a ƙarshen makon da ya gabata. Yayin da take tsaka da cece kuce tare da Amurka game da hana mallakar makamin nukiliya. Kafar yaɗa labarai ta KCNA ta ce makaman masu linzami sun tashi kilomita 1,500 kafin su sauka a wuraren da aka auna su kuma suka faɗa ruwayen ƙasar yayin gwajin da aka yi a ranar Asabar da Lahadi. Ana ganin sa a matsayin makami mai linzami na farko da Koriya ta Arewa ta harba bayan da ta gwada sabon makami mai linzami mai cin gajeren zango a watan Maris. Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami 'yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya hau kan karagar mulki a ƙarshen watan Janairun da ya gabata. Gwajin na baya-bayan nan ya nuna ci gaba da shirin makamin Pyongyang yayin rikici kan tattaunawa da nufin lalata makamin nukiliyar Koriya ta Arewa da shirye-shiryenta na makami mai linzami, inda ita kuma Amurka za ta cire mata takunkumi a maimakon haka. Tattaunawar ta tsaya cak tun a shekarar 2019.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai babu rahotanni. Gwamnatin jamhuriyar Niger ta waiwayi aikin madatsar ruwa a ƙauyen Kandaji da ke jihar Talabiyari da aka faro aikin yau kimanin shekaru 50 baya. Madatsar ruwan dai daga kogin Kwara za ta zama cibiyar samar da ruwa da kuma makamashin lantarki. Shugaban ƙasar ta Niger Muhammadu Bazoum ya ziyarci inda ake gudanar da wannan aikin. Wakilinmu a birnin Yamai Sulaiman Mani Barma ya aiko da ƙarin bayani.
An shiga aiki gadan-gadan kuma an ci gaba tubarkalla saboda kun ga wannan wurin da nan ne ruwa suke bi, amma jiya babu halaman ruwa, ba a tsammanin wannan wurin shine ta nan ne isa yake biya. Kuma kun ga irin dynamite din da aka sa na a gina rami cikin dutse. Wannan wurin da muka ziyartar nan ne za a gina. Kun ga yanda ake fasa duwatsu ake gravier da su. To a cikin sati kusan 8 a cikin wata 2 za a fara ginin barrage din gaba daya. Duk matakan da ya dace a ɗauka kafin a fara wannan aiki an riga an ɗauka su. Alhamdulillahi kenan mun kama hanya na mu samu wannan baraj kuma mu kare da tankin nan na cewa watakila ba zai kara yiwuwa ba. Na farko shine a kawo generator. Kun gane su har megawatt 10 suke da gari. Mata a janye ruwa kar su bi ta nan don a yi a wannan aiki. Saboda in ruwa sun nabi ba a yi a wannan aikin. An riga an janye ruwa sai ka ce wannan wurin hamada ce da ba a taba samun ruwa da suke biyo tana alhali wannan ce hanyar ruwa. Gobe in aka daga matakan da muka ce muku ruwa za su sake biyo ta nan kuma nan ne amfanin abu. Na uku kuma akwai mutanen da suka tabu sakamakon irin ayyukan da aka yi, manyan ayyukan da aka yi wanda ya kamata a taimaka ma amma a tallafi sakamakon rishin kasassu gwanakansu da kayan aikinsu. To da Niger tana da matsalan samu kudade su miliyar 32 ne, amma alhamdulillah mun riga mun samu yarjejeniya da Bank Mondial za su ramta mu wannan kudin, mu kuma mu biya mutane haƙƙinsu. Kenan mun ci hanya kaurar da duk garurukan da muka kasa kaurar da su har yanzu zamu ba ma kowanne hakin shi daidai kudin da ya kamata a sarrafa mishi sakamakon kasa da ya rasa da wani kuduri da ya rasa cikin wannan aiki.
A kudu maso gabashin Najeriya kuma kungiyar ƴan awaren Biafra ta faɗi hanyoyin da za a huta daga dokarta ta hana mutane fita a duk ranakun Litinin don matsalan ba ga gwamnatin Najeriya da sako shugaban kungiyar Nnamdi Kanu da ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa. Alfonso Okoro Igwe ya yi kuma da ƙarin bayani.
Kungiyar kabilar Ibo ta Ohanaezen Ibo ta bayyana abin da ya kamata a yi don kawo ƙarshen zaman gida da ake ci gaba da gudanarwa a kowace ranar Litinin. Bayan kungiyar ta lura cewa tsoro da kuma rashin adalci daga shugabanni ne ke sa ake zaman gida a yankin, ta yi nadamar cewar wannan lamarin da yana jefa al'ummar yankin cikin wani mawuyacin hali tare da gurgunta tattalin arziki. Mazi Okechukwu Isi Guzoro shi ne babban sakataren kungiyar Ohanaezen Ibo.
The only way the sitters hope will be resolved in the southeast is there must be a conversation between the Southeast Integrated Market Association, the Biafra groups, apart from IPO.
Yace hanya daya kadai da za a sasanta batun zaman gida da ake a kudu maso gabas ita ce dole ne a samu zantawa tsakanin hadakar kungiyar ƴan kasuwa na yankin da rukunoni masu rajin kafa kasar Biafra banda kungiyar IPOB da gwamnonin yankin da kungiyar Ohanaezen Ibo da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kuma sauran kungiyoyin kare haƙƙin al'umma. Muddin ba a zauna an tattauna da kyau ba, to fa al'ummar Ibo saboda tsoron yi musu illa za su ci gaba da kasancewa a gida kowace ranar Litinin. Mazi Isi Guzoro ya ƙara da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi amfani da ikon ofishin nasa ya tabbatar cewa an magance wasu muhimman koke-koken al'ummar Ibo kamar ƙarawa yankin kudu maso gabas jiha guda. To kowane matakai ne masu fashin baki irin su Malam Abdullahi Yayandi ke ganin ya kamata a ɗauka wajen ka ƙarshen wannan al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya a yankin da ma Najeriya baki ɗaya.
Shi wannan lamari gaskiya abu ne mara daɗi, to kuma sai bango ya tsage a dangare ke samun wurin shiga. Na ɗaya dai kaga akwai laifin ainihin shugabanni da laifin manya na daga can kasar Ibo da kuma manya da suke nan ƴan Ibo da suke zaune a nan arewa, a jawo kungiyoyi yamare da suke zaune arewa daga nan arewa su manyan kasar Ibo su zo nan su haɗa powerful campaign na yamare. To saboda haka sai a zo a ɗebe su, kaga da irin ku da kuke jin Hausa ku yi musu magana a rika organizing workshop, a ɗebo samari a kai su Kano, a kai su Sokoto, a kawo su Kaduna, zo su yi workshop su ga yaya mutane suke zaune wanda ba su taɓa zuwa ba, su ga irin yadda zamantakewa take a nan. To sai kansu ya waye.
Yanzu gwamnatin jihar Anambra ta umurci ma'aikatan gwamnati ta ƴan kasuwa da bankuna da mazauna da kuma al'ummar jihar baki ɗaya su fito yau Litinin su gudanar da harkokinsu ko kuma su fuskanci fushin nata. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Kar a shafa'a, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi. Hukumomi na raba rigunan gidan sauro a gida-gida a jihar Gombe don yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai halaka ƙananan yara. Wannan na daga cikin shirin gwamnatin Najeriya na raba rigunan sauro miliyan 50 a faɗin Najeriya. Daga Abocin Yakuba ga rahoton wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
A sa'ilin da yake kaddamar da shirin, gwamnan Inuwa Muhammad Yahaya ya ce an tanadi gidan sauro mai ɗauke da magani a jikinsa miliyan 2 da za a raba su kyauta a faɗin jihar. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya ce don tabbatar da ƙudurin gwamnatinsa na yaƙi da sauran cututtuka a faɗin jihar, an samar da cibiyoyin kiwon lafiya guda 500 da kuma ɗaukar ma'aikatan lafiya 2000.
Yes.
nata jawabin a madadin ministan lafiya Dr. Osege Ihanare, wakiliyarsa pharmacist Talatu Kasim ta yaba da kokarin gwamnatin jihar Gombe saboda da samar da abubuwan da suka kamata don inganta lafiyar al'ummar jihar.
A gaishe ku ma abota tsuraren muryar Amurka sau hudu a wuni ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ba wasu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke ci matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu kammala zantawa da matasa kan muhimmancin dogaro da kai, musamman ma da rage jiran sai an samu wata dama ta bulus ko ko ayyuka daga gwamnati. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kusba Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawa Abubakar, Yasira Yusuf, Anas Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Nyanya, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Ina kira ga jan uwa na matasa kar mu dogara ga gwamnati sai ta bamu jari ko mun samu aikin yaurin gwamnati. Mu tsaya da kanmu, mu tsaya mu koyi sana'o'i da zamu dogara da kanmu. Na gaba ita gwamnati kuma ta sa idanu akan kudaden da take warewa don akon matasa su koyi sana'a da wasu agencies na su tabbata kudin nan ya kai inda ya kamata a kai. Shine asalin babban asalin mai abun da zanga ji shawaran da zan bayar kenan.
Ibrahim SD Kusba.
To ni kiran da zan yi ga iyayenmu mata yana da kyau da Allah dai ina kira gare su gabaki daya tunda magana ne na tarbiya daga cikin gida ake farawa iyaye su ringa kula da yaran su sannan kuma yaro idan a bashi tarbiya yanda ya kamata sannan kuma a sa shi a makaranta bayan ya dawo makaranta a nuna mai inda zai je ya koyi sana'a. Ni kiran da zan yi kenan ga wannan abun insha Allah.
Anas Sani Kafinta.
To ni kiran da zan yi ga gwamnati ne, gwamnati nan ta san cewa mu muka je muka kada ƙura'a muka shawo wahala muka zabe ta, ta san cewa muna da haƙƙi a kanta wanda dole ta sauke wannan haƙƙin. Dan haka daga kan shugaban ƙasa har kan kansila ya san cewa al'umman nan suna da haƙƙi a kansu. Kaman nan Abuja har rabono suna karba amma me suka yi mana wanda har za mu gani dan mu ƙara zabu mu yi marmarin zaben wasu ma nan gaba. Abinda zan fara kenan.
Kabiru Idris.
Farko na ba gwamnati shawara musamman shugaban ƙasa duk wanda ministocin nashi da ba su taka wata rawar gani ba na tallafan al'umma na kama al'umma ci gaba bai sallame su a kusurin lokaci. Na biyu mu matasa duk wanda zai je koyon sana'a ya sa a zuciya cewa ya je koyon sana'a saboda gobe dan shi ba koya ma wasu. Kar ka sa ido ga abin da aka ba mai gidanka ko kamfanin mai gidanka ka ce kuna mashi wahala ba kai ma wata ranku za ka sasi maka wannan ba wahala bane ba. Na uku iyaye su tabbatar cewa in za su tura su koyi sana'a su daure su biya wannan kuɗin da ya kamata su biya kamfanin da zai koyar da sana'a saboda koda gaba yaron zai fi ɗauka abin da muhimmanci cewa ga abin da mahaifin shi ya biya ko mahaifin zai sa ido akan kuɗin da ya biya dan kai ɗauka cewa ga wani na tura maka Allah koyar da sana'a a ku zauna da shi wata kaza ne ya za a yi koyi sana'a zuwa lokaci kaza ya kamata ya koyi sana'a nan har ya iyaye zama gashi gashi in gyaran mota ne har sauke injin mota duka cikin wata takwas ne shekara guda ne a yi ta a rubuce idan shekara ta yi bai yi mai matsala shine abin da abin ganin iyaye ke
Adamu Ibrahim
to ni dai abin da nake son faɗa a takaice shine da ake magana boye kada gwamnati sa kada gwamnati a'a gwamnati ba kamata sa hannu domin ta riga an riga an kai matsayin da mu ba mu iya motsin komai in ba gwamnati ta talafa mana ba saboda dole ta sa hannu ta taimaka ba mu iya yi sai da ita ita kuma ba ta iya sai da mu wannan abin da zaba daki nan
Ibrahim Abubakar Karima
to ni shawara na daya zan ba ma gwamnati shawara na biyu zan ba ma iyaye shawara na uku zan ba ma matasa shawara gwamnati na daya sun dauka ko da muka zabe sun dauka mana alƙawaran da su kawo mana abubuwan da za su kace kenan kaga da su dole su cika ta abun da suka mana alƙawari akan shi dan su taimaka mana da sauran abubuwan da ya kamata iyaye kuma su da su tsaya ɗayan daka akan ganin yaran su sun koyi abun da ya kamata su dogara saboda su dogara da kan har su ma su taimake su iyaye lokacin da su kai nasu su zo ma su zama iyaye su kuma matasa akwai aikin da bai kamata ma sai an ce ka je akwai maka ba akwai masu aiki da wanda suna da su ka zo kai ka ce ai kana bukata akwai maka aiki kaza da su koya maka kaga in kai kaskantar da kanka dai guni wane kaza ka ce dan Allah ina son yi aiki kaza ko ba kudi ina da tabbacin cewa akwai ma'aikatan da za su dauke ka su koya maka aiki kaga daga nan insha Allah za a dan samu sauki da sauran su
awawa baka
shawara ne dai zan ba da ga iyayenmu mata akan iyayensu da su kula da tarbiyyar iyayensu idan mutum ya fita ya san idan yaron ka ya fita ka san ina zai je ya tafi gurin aiki ko bai tafi gurin aiki ba ya kamata a dinga bin bayan su a gani sannan kuma a kula da yaya masu talla da Allah a daina dora musu talla akwai sana'an da mutum zai a cikin gida shawaran da zan ba da ita
ina jin sai Yasira Yusuf ita ce ma kusan ta kusa da ta na ƙarshe ba
zan yi kira ga al'umma na arewa musamman matasa in zaɓe ya zo nan gaba a zaɓi cancanta don saboda muna tura mota ne tashi ya bar mu da hayaki kowa kawai ya kakkaɓe katin zaɓen shi kar a zo a ruɗe mu da ɗan turmin zani a da 1,000 da ɗan buhun gishiri mu zo mu zaɓi mutanen da za su samu kuka na shekara 4 ko shekara 8 Allah ya sa mu dace ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu ma masu kishin aljihun su
Buhari Yunusa kuma dai ina jin kai ne da ka rufe mana
to ne babban kiran da zan yi akan iyaye maza magidanta duk da naji zauren yau ya dau shimma akan cewa iyaye mata su suke da laifin dorawa yaya talla gaskiya ba iyaye mata bane ina alawa ra'ayin iyaye maza ne domin namiji shine komanda a gida da kai da kaya yanzu bakin malam Bahaushe duka mallakar wuya ne yawanci za ka ga wasu mazan kai za su je su ajewa iyaye mata abin da suka ga dama ne su tafi wanda ya zama wajibi dole ne iyaye mata su dorawa yaran su talla irin wa'annan to abin da nake kira ga maza iyaye magidanta su ji tsoron Allah duka nauyin da Allah suka san Allah ya dora musu su dinga sauke shi domin hakan yana bada gudunmawa kwarai da gaske wurin iyaye su dorawa ƴaƴan su talla idan ku kana sauken dukkan nauyin da yake kanka wurin fitar da haƙin iyaye bayan da za a yi matar kamata bada idan cewa za ta dora wa yaron ka talla rashin hakan kuma shine kansa ba yadda zaka yi da ita ko da kana so ko baka so dole tunda baka bata abin da ya kamata ka bata ba dole ne ta dora wa musu wa'annan talla kira ga ƴan uwana matasa mu tsira girman kai mu rike kananan suna'o'in da zamu farawa da zamu fara da su ba a hankali rayuwa take tafiya ba wai mu dinga hangen abubuwan da zamu gaba za su iya kai kasar mu da al'umman mu ga makoma mai kyau ba ya kamata matashi ya rungumi karamar sana'a ya fara ta inji Hausawa sun ce da rarrafe yaro yake tashi insha Allah in ka riki karamar sana'a daga haka da haka ba abinda rayuwa ba za ta maka ba za ka ga wasu cewa in ka magana da wayansu manyan dilolin ma da suke fita wasu kasashen suke kawo kayayyaki sai ga sun nuna maka cewa da ɗan karamar kasuwa akwai wani mutum a kasuwar mu yana nan sana yake zuwa yanzu yake kawo ƴan kunne ina ganin da koba ya fara yawo yake talla kaga wannan abubuwan duka sun faru ne ba wai daga kuɗi ya taso kama wannan sana'ar da su ba hankali ya fara har Allah ya kai shi matsayin da ya kai shi dan haka nake kira ga ƴan uwana matasa dan in ka shiga gidan sanatocin nan namu da ke Abuja za ka ga matasa 200 150
suna zauna a irin waɗannan gidajen, waɗannan su fita daga harkokin irin waɗannan 'yan siyasa su tsaya su kama sana'o'insu. Tabbas ina da ta cewa akan cewa duk lokacin da su kansu 'yan siyasa suna ga matashi ya riƙi sana'a, yana sana'a sa yadda ya kamata, duk lokacin zaɓe yayi ya zo ya ba ku kuɗi ku watsa masa kansa, insha Allahu Najeriya za ta jaru ta yi kyau. Ina fata matasa za su riƙi sana'o'insu wanda za su samu naira 5-10 su rabu da wannan naira 10,000 da take hannun matasa, wadda ita take lalata mana ƙasa, ita take kawo mu ga wannan rashin tsaro, rashin zaman lafiya, duka abubuwan da suke faruwa. Ina yawa sauran al'ummar ƙasa ta matasa fatan alkhairi, da fatan za mu fito mu rungumi ƙananan sana'o'i da ƙananan ayyukan hannu wanda za mu kai ga nasara.
A gaishe ku matasa, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon darasi. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya.
Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kuma ya shirya tsaf don kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa kungiyar masu yin biredi ta Najeriya ta bayyana aniyarta na shiga wani yajin aiki na gama gari sakamakon hauhawar farashin fulawa da ake amfani da shi wajen yin biredi a kasar. Jaridar Daily Trust ta rawaito shugaban kungiyar Alhaji Mansur Umar na cewa kungiyar ta baiwa gwamnati nan da 23 ga watan Satumba ko dai dauki matakan da suka dace ko kuma fara wani yajin aiki na gama gari. Domin kuwa yanzu a kasarin yayan kungiyar sun fara rufe masana'antunsu sakamakon hauhawar farashin fulawa da sauran sinadarai da ake hadawa domin yin biredi da kuma haraji iri-iri da hukumomin gwamnati daban-daban ke dorawa yayan kungiyar. Ita kuwa jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran ta da cewa wani bincike da aka gudanar a kasar Amurka da nuna cewa wayanda ba a yi wa alluran rigakafin kamuwa da cutar coronavirus ba sun fi wayanda aka yi wa alluran kamuwa da cutar da kuma halaka su. Jaridar Leadership ta ruwaito wani rahoto na fadar White House na cewa kashi 4.5 na wayanda ba a yi wa allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus ba su ne suka dauki kashi 11 na yawan masu mutuwa sakamakon cutar ta corona. Binciken dai an gudanar da shi ne a kan mutane 600,000 da suka kamu da cutar. Sai kuma jaridar Blueprint da ake bugawa a Najeriya, ita kuwa daya daga cikin manyan labaranta ta yi ne akan rasuwar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagura Alhaji Sa'idu Namaska, inda ta ruwaito sakonnin alhini da ta'aziyya daga sarakuna da shugabannin Najeriya daban-daban. Jaridar Blueprint ta ruwaito ya tsunnufe kuma shugaban majalisar sarakuna na jihar Niger Alhaji Yaya Abubakar da mika ta'aziyya ta sa daga yin rasuwar Alhaji Sa'idu Namaska wanda ke zama mataimakinsa a majalisar zartarwar sarakunan jihar da shi kanshi gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello wanda ya bayyana rasuwar marigayi Alhaji Sa'idu Namaska a matsayin wani babban rashi. Sai kuma jaridar The Nation na cewa yanzu haka jihohin kudu maso yammacin Najeriya da suka hada da Ekiti da Lagos da Ogun da Ondo da Osun da kuma Oyo suna shirin daukan wani matsayi guda daya akan matakin karban harajin VAT na gata da hukumar karban haraji ta kasa ke galubalanta jihohin kasar akai. Wasu jihohi inji jaridar The Nation da su ma ke shirin daukan wannan mataki sun hada da Kaduna, Delta, Enugu da kuma Cross Rivers. Jihohin dai na neman yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya tawaye ne kan matsayin hukumar karban haraji ta kasa da ci gaba da karban harajin gata da aka fi sani da VAT, bayan da wata kotun ɗaukar ƙara ta yi watsi da hukuncin karamar kotun tarayya da ta haramta hukumar karban haraji ta kasa da ci gaba da karban haraji a jihohin Rivers da kuma Lagos. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman. Sai kuma can da yamma da misalin karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu za su shigo dake da wani sabon shirin Fil, amma kafin lokacin sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku. Ku kasance lafiya.